sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Hukumomi a Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane 60 a cikin wani hatsarin jirgin ruwa a kan kogin Niger. Kana wasu fasinjoji 83 da ba a gansu ba ana fargaban ku sun mutu. Jirgin ruwan da ke dauke da fasinjoji 160 ciki har da yara da mata ya nitse ne bayan ya daki da wani abu kane fashe a ranar Laraba, yayin da yake kan hanyarsa a kan kogin mafi girma a Najeriya a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin kasar. A jiya Juma'a ma'aikatan agaji sun ci gaba da kokarin ceto mutane. An kwashe gawarwaki da jirgin ruwan ma'aikatan zuwa gaban ruwan domin daukar su da ambulan. A ranar Alhamis ma'aikatan sun tsamo gawarwaki 55, abinda ya kai adadin waɗanda suka mutu zuwa 60, a cewar Sani Dododo, shugaban hukumar aikin agajin gaggawa ta Nima a jihar Kebbi. Ya ƙara da cewa suna sa ran tsamo gawarwaki da dama a jiya Juma'a, amma kuma ya ce tana yiwuwar fasinjoji 83 da suka ɓata ba su raye. An ceto fasinjoji 22 jim kaɗan bayan hatsarin, amma kuma babu wanda aka sake cetowa da ransa tun lokacin. A cikin waɗanda suka mutu akwai jinjiri da bai cika shekara guda ba. Amurka tana sa ran cewa kudade da dama za su taimaka wurin jike giɓi da rundunar mayakan ƙasa na Amurka za su bari a Afghanistan. A jiya Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyanar da kasafin kuɗi a kan tsaro na dala biliyan 715 a shekarar kuɗi ta 2022, ciki har da dala biliyan 3,300 na taimakawa rundunar Afghanistan. Bukatar ta haura abin da Amurka ta baiwa Afghanistan a wannan shekarar kuɗi da take ƙarewa da miliyan 300. Idan majalisar dokoki ta amince da bukatar, kudaden za su taimaka wa gidauniyar rundunar tsaron Afghanistan ta samu kayan aiki da kuma horo da take bukata da ma wasu gine-gine ga ma'aikatan tsaron Afghanistan da sauran rundunonin tsaron kasar. Muna ganin cewa tunda yake za mu fice daga Afghanistan, akwai bukatar mu ba su ƙarin taimako akan harkokin tsaro ga rundunonin kasar, inji Ann McAndrew, karamin sakataren tsaro mai riko kana babban jami'in sha'anin kuɗi a ma'aikatar tsaro ta Pentagon, yana faɗa wa manema labarai. A jiya Juma'a, 'yan Republican a majalisar dattawa sun yi nasarar tare wani kujerin doka da ke neman kafa wani kwamiti mai wakilcin dukkan jam'iyyu da zai yi bincike akan rikicin ranar 6 ga watan Janairu da magoya bayan shugaban ƙasa na lokacin Donald Trump suka je majalisar dokokin domin hana tabbatar da nasarar Joe Biden. Kamar yadda ake zato, 'yan Republican sun yi amfani da wata dabara ta jin kafa, suka dakatar da kujerin da zai gudanar da bincike da babu bambancin siyasa akan rikicin. Wannan ne dai karin farko da aka yi nasara wurin amfani da irin wannan dabarar domin dakatar da matakin kafa doka a majalisar dattawan zamanin mulkin Biden. Kuri'un da aka kada 53 a kan 35 sun gaza kai kuri'u 60 da ake da bukata domin zuwa ga mataki na gaba. Hakan dai na faruwa ne saboda majalisar dattawan mai mambobi 100, inda Democrat take neman 'yan Republican su 10 su mara mata baya ta tabbatar da wannan kudirin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, shugaban mulkin sojan Mali Kanal Asimi Gwata ya faɗa cewa za a naɗa sabon Prime Minister nan ba da daɗewa ba, a jawabinsa na farko tun bayan da ya jiyo mulki a wannan makon. Shugaban sojan ya bada sanarwar ce yayin wata ganawa da 'yan siyasa da shugabannin kungiyoyin jama'a a Bamako, a cewar ɗan jaridan AFP, yayin da ƙasashen duniya ke ci gaba da matsin lamba akan gwamnatin sojan ƙasar. Sojojin sun tsare shugaban ƙasar Baɗin Dao da Prime Minister Muktar Uwani a ranar Litinin, kafin suka sake su a ranar Alhamis bayan sun yi murabus. Sai dai kama shugabannin biyu ya haifar da hayaniyar diplomasiyya, kada ya kasance juyin mulki na biyu a cikin ƙasar da shekara guda a ƙasar da take fama da rashin zaman lafiya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu mai da hankali akan hatsarin jirgin saman sojin saman Najeriya da yayi sanadiyar mutuwar babban hafsoshin mai kan kasa Lieutenant General Ibrahim At-Tahiru da wasu hafsoshi guda goma. To madalla, yadda aka yi jana'izar babban hafsoshin mayakan Najeriya kenan, Lieutenant General Ibrahim At-Tahiru a makabartar sojojin Najeriya da kenan birnin Abuja. Kafin dai a yi jana'izar tasa, sai da hafsoshi da kuma makarraban gwamnatin Najeriya suka yi jawabi daban-daban, amma dukkaninsu sun yi jawabin cikin hawaye. Alal misali, babban hafsa mai kula da harkokin tsare-tsaren headquarters sojan Najeriya, General Ben Ahonatu, da kyar ya kammala jawabin sa cikin kuka.
Lieutenant General At-Tahiru Adeus, may your gentle soul rest in peace. Amen.
Kazalika, shi ma babban daraktan harkokin addinin Islama na rundunar sojan Najeriya ya yi jawabin nasa ne cikin hawaye sharaf.
Allahumma ya gifin Allahumma ya kamu, wa a yi da muwa a kuhani, wa a kai 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 da
Kazalika, shi ma ministan tsaron Najeriya General Bashir Magashi ya yi ta inda tare da taraddadi da kuma juyayi, da kyar ya samu ya kammala jawabin nasa.
Lieutenant General Ibrahim At-Tahiru was an icon of professionalism, bravery and discipline.
General At-Tahiru dai ya dauko hanyar murkushe 'yan ta'addan Boko Haram tare kuma da ƙara inganta walwalar sojoji, domin ko a ranar sallah da ta gabata ya je shiyar arewa maso gabashin Najeriya, inda ya ziyarci dakarun a filin daga, kuma da kansa yake sanya musu abincin sallah tare da kaddamar da wasu gine-gine da aka yi wa mayakan, kama abin da margayen ke cewa a wancan lokaci.
Makasudin wannan kaddamar da wannan gine-gine shine a taimaka wa sojoji an san yato daga daji samu su huta. Akwai abin da ake cewa rest and recreation, zo su ma su huta daga nan su kara komawa bakin daga a cigaba da aikin da ake yi. Dan kuma an yi wannan dan za a kara fadadawa nan gaba, ma za mu samu yawancin wayannan su gina musu duk burgesin da ka sani anan.
Rasuwar General At-Tahiru dai ya sake tada muhawara sabo fil akan wannan hadirin jiragen saman sojin saman Najeriya, da wannan shine karo na uku a cikin watanni uku a yayin tsakanin nan. To kome masana ke cewa akan haka, Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya ajinsa daya da General At-Tahiru a makarantar horar da sojin Najeriya ta NDA da ke Kaduna, kuma kwararre ne akan sha'anin jiragen saman sojin Najeriya.
Na farko dai abin da za a ce, wannan hatsaruri da aka dinga samu na jiragen jirgin saman soja, dole ko kai wane ne ya tayar maka da hankali, saboda shi jirgi, especially jirgi na zamani yanzu, wato an kai lokacin wanda yake jirgi shi kanshi baya da hatsari. Idan kaga jirgi yana samun hatsari, to wasu abubuwa ne wanda yake kamata a yi ba a yi ba. Lokacin da Bature ya fara tuko jirgi, a lokacin an yi su ne hatsari, abu kadan ma zai rikito da jirgi, amma da kimiyya da fasaha ta kai yanzu kana ci, ana iya cewa a cikin duka hanyoyin da dan adam zai yi amfani da shi ya tafiya daga nan zuwa nan, ba wanda ya fi inganci, ya fi rashin hatsari kamar jirgi. Ina gani zan iya cewa hatta keke wannan tafi jirgi hatsari. To shi yasa nace, amma inda aka kai dinnan, idan akwai wasu abubuwa wanda ya kamata ko wurin matukin ko kuma gyara da aka ce a yi, ko kuma wasu dabaru wanda yake shekara da shekaru an koye su cewa za su iya rage hatsari, idan ba abin tsoron ake samun matsala.
To shin menene rundunar sojan Najeriya ke yi daidai ko ba daidai ba, da har ake samun irin wannan akasi har ila yau ga group captain Sadiq Garba.
Ba kawai akan wannan hatsarin jirgi ba, in aka duba tarihi abubuwa hudu ne ko biyar za su sa jirgi ya samu hatsari. Na farko shi dan adam wanda ke tuka jirgin, me yayi kwarewan shi, me yayi iyawan shi, wannan kaga ko mota ce tafiya da kasa ko akan keke ne, wanda bai iya hawan keke ba zai accident, wanda kuma ya dade yana hawan keke ya san yadda zai bude nan ya fada nan ya bude ne fada nan keke kai shi inda zai, to kaga ne dan adam kenan. Abu na biyu shine shi kanshi karfin mashin din shi jirgin, ana duba gyaran shi ayi canjin wasu abubuwa da ya kamata ayi, saboda jirgi yawancin jirgi ko ma na soja ko ba na soja ba yana da wani lokaci, kowane jirgi yana da wasu awowi wanda yake idan kai amfani da shi na wannan awa din kai ko aje shi kai ba kamata tuka shi ba, akwai wasu abubuwa na jirgi wanda su waɗanda suka yi jirgin za su ce maka bayan lokaci kaza ko kuma bayan an yi amfani da jirgin nan na awowi kaza a canza wannan abun ko a cire wannan abun ko kuma a dawo mana da shi masana'antar inda aka kira jirgin, duka akwai irin wannan gyara. To abu na biyu kenan, idan ba a yin wannan za a iya samun hatsari. Abu na uku wanda zai iya faruwa a samu hatsari, to shine wannan za a iya cewa shine abu kamar na yanayi, akwai iska, akwai ruwa, akwai wani tsawa ko kuma akwai wasu hatta tsuntsaye da suke tafiya haka a cikin abun nan, akwai lokacin da tsuntsu zai zo ya buji glashin jirgi ko kuma ya shiga cikin wannan kwarkwadon da take injin jirgi din ta sama jirgin matsala. To kaga wannan ba abin da shi matukin jirgin ba za ka bashi wannan ba, ko da yake kuma ko anan din ma matukin jirgi da masu sauran da suke taimaka matukin jirgi suna da abin da za su yi, saboda me kaga kuma kimiyya ta sa yanzu akwai masanan wanda za su iya duba su ce maka a Kaduna ko a Abuja ran talata rana kaza ga wata da yamma wurin karfe kaza haka za a samu wani babban iska ko kuma za a samu wani babban ruwa wanda yake zai zama hatsari. To kaga wannan din shi wanda zai dauki jirgin ya kamata ya nemi wannan bayanan, menene zai zama yanayi a wannan lokacin da zai, to kaga zaka iya to amma kuma duk da hakan akwai lokacin da zaka tashi yanayi ba hadari ba ruwa kwaram sai ya zo, saboda kuma da muke nan kasa za ga wani lokaci ba hadari ruwa zai zo. To amma abin da nake nufi akwai abin da kimiyya ko fasaha zai rage akai. To kaga a cikin waɗannan abubuwan idan aka je aka bincika za a ga cewa ko dai rashin iyawan ɗan adam ko kuma rashin gyaran jirgin ko kuma yanayi a ciki yana yiwa a cikin ukun nan dole za a samu, kuma wani lokaci zai zama duka guda ukun ne suka haɗu suka kawo wannan hatsarin. So wannan ba za mu yi katsalandan akan wanda suke bincike ba, binciken su ne zai kawo.
Captain Bala Jibrin, ƙwararren matuƙin jirgin sama ne a Najeriya wanda ya shafe sama da shekaru 40 yana abu ɗaya, ya ce yawan jiragen hadirin saman sojojin saman nan fa abin dubawa ne.
Jiragen sojoji suna hatsari an yi kamar guda uku a cikin lokaci kankani. To na farko dai shi hatsarin jirage na soja bincikensu a sirrance suke dubawa saboda akwai abin da ya shafi security. To amma a matsayin mu masana kuma ɗan ƙasa, mutum yana shekara da 60 da ya wuce a ce yana jin tsoron wani abu, to za mu fata gaskiya abin dubawa ne. Dan amuna mu na farar hula na civil aviation, idan ƙasa aka samu accident daya biyu uku to abun dubawa ne sai a shiga wannan CAA sunan ma'aikatar da take kula da wannan abubuwan ana kiranta CAA a Najeriya, ana ce mata NCAA wato Nigeria Civil Aviation Authority. Za a je a bincike wani laifi CAA take da bata kula da abubuwa. To sojoji masu duba kansu da kansu abu ne wanda mutane suna mutuwa, manyan sojoji suna mutuwa, matasan sojoji suna mutuwa, kuma soja ne a yanzu muna bukatan kowane soja ya abin da ya kamata ya saboda halin da kasa take ciki. Don haka lalle hukumar Air Force na Najeriya su tsaya tsayin daka su duba yadda ake training din the pilots. Training a aviation yana da muhimmanci sosai, ko na soja ne ko na farin hula su tsaya akan training din su. Maintenance din jirgi ba a katin kwanas wato a yankin ba a maleji a maintenance jirgin sama.
To yanzu ko me ya kamata rundunar sojan sama ta yi a halin da ake ciki? Har ila yau ga group captain Sadiq Garba Shehu.
Rundunar sojan sama shine su yi la'akari kuma su ansa kowane aiki akwai ran da ake cin sa'a akwai ran da ba a cin sa'a. Abu ne mai bakin ciki wanda yake su dai sojan sama na Najeriya a ƴan kwanakin nan ba su samu sa'a ba. To shi abu idan ya taso, idan kana neman magani shi, magana na farko shine kai kanka ka yadda mu kanka cewa kai ina da matsala. Idan baka yadda kana da matsala ba, to samun mafita yana da wuya. So surun dina ya kamata san cewa ai matsala.
Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. a madadin Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na da dangari daga nan gidan Radio Niya FM na birnin Kwanin Shanguren Niger. Suna na Haruna Mamman Bago, kuma mun sabka a garin Debisu gidan Kibiya da ke cikin karamar hukumar mulki ta birnin Kwanin a cikin jihar Tawa Jamhuriyar Nijar. Garin ba nesa yake ba, yana 1 kilometer kalilan, ina ganin hudu ne zuwa biyar a arewa ga headquarter birnin Kwanni, ko mu ce birnin Gunduma na birnin Kwanni. Kuma hadu da ɗaya daga cikin dattawan garin na Dibisu gidan Kibiya, malami mai sunanka.
Sunana Baso Labo.
Kana da yanzu shekara ka nawa yanzu?
Yanzu ina da cikin shekara 70 ba ɗaya gare ni.
To muna ɗan musanci wannan gari na Dibisu gidan Kibiya, me yasa aka ce mai Dibisu gidan Kibiya?
Lalle gidan Kibiya nan da ka ji ana cewa Dibisu gidan Kibiya taka. Dan abinda mun ka sani kakanni da uwaye, saboda zaruntun gidan Kibiya na aka kira gidan Kibiya. Tunda mun mahalba ne gidan Kibiya, mahalba na na ƙasar birnin Kwanni da hatta kai ga masarautar Kwanni.
Halifi kamar mi kuka halifi?
Mun komi muna yanzu ɗan zamanin da na aka ce ga guguwar yaƙi ya taso. Mu kakannin nan namu da uwaye, mu da Kibiya yana da matarbar yaƙi. Kuma duk wanda mun ka duk mun ka saki Kibiya, in mun ka saki Kibiya ko na mun ka san ta kai sai ta kai.
To kamar kana ka ba mu Allah wani ɗan tarihi na kamar martabar Kibiya da wannan gari ya nuna, musamman a cikin wannan karkara ta birnin Kwanni.
Eh, lalle zan baka tarihi. Dan can kakanninmu da uwaye, akwai wani ba'abzi ne da yake zai towa Kwanni, shi ta Kwanni da yaƙi. Dukkan lokacin nan sarakai da sai sarki ya aiko mu Kibiya, ya ce to kaji matsalar da ta faruwa da za ta shigo cikin birnin Kwanni. Sannan shi Kibiya ya ce ai wannan an gama.
Kamar hakimin garin shi ne aka ce ma Kibiya.
Ka san hakimi daban, Kibiya daban. Eh, mu nan Kibiya ta nan da kaji ana cewa.
Kenan. Wanda an jagoran mutanen gari shi a Kibiya nan ko?
Eh, kamar nan shi ne a Kibiya nan wanda an jagoran abin, tunda mai gari namu yana can ne. Mai gari shi wanda kamar shi sarauta ta mu ta Kibiya. Kenan wannan abzanin da ya ce zai towa shi Kwanni da yaƙi. Dan nan kakannin nan mu Kibiya ta an saka mai tattai ko wakin shi kawo gari gashi nan Bingire. Ya gangaro Bingire shi kawo zai zakwa dan makiri. Na tsakanin Bingire da dan makiri nan Kibiya ta gama da shi ta tabkai ga gaba.
To da ina an ka saki Kibiya?
Dan nan an ka saki ta.
Dan nan cikin.
Dan nan garin, eh, dan nan gidan Kibiya an ka saki ta.
To yanzu wannan gari kamar ya kai shekara nawa, yana da shekara nawa da girkawa?
Yanzu wannan gari namu yau a zaman da muke muna
2021
kenan, yana da shekara 341
da girkawa.
Tunda kakannin nan mun ka tawo, mu musamman wanga gidaje ba bisa itace na duk wanda an ka ce ma gidan Kibiya, to mu gidan zana bisa gidan zana kakannin mu hakwana.
To yanzu kamar cikin garin wace irin kabila, wace da wace kala da wace kala akwai cikin gari na mutane?
A mu yanzu nan gidan Kibiya ba mu da ta kabila. Da mu da in ba yanzu za kwadan lokaci da ya taho ba, mu nan gidan Kibiya ba mu san mai hulla da wani bahillaci ba haka, ko wani
buzu
ko wani buzu haka,
wani ba zai.
Eh, tunda duk wanda asalin gidan Kibiya da wanda asalin gidan Kibiya bai alban bahillata. Duk wanda asalin gidan Kibiya bai alban bahillata.
Me ya dalili?
Eh, saboda gado na tun kakanni da kakanni.
Ba
sun haɗe dalilin da ya sa? A sun haɗe. Sun faɗi. Dalilin sun kwaɗi saboda ana kiran ka zarumi kake. Kana son kai zarumtaka. Kenan ba ka arman bahillata. Ba ka don inda da ka arman bahillata, to wannan duka al'amari na ku duk ya tai.
Asiriya
ta tai. Kenan ko mace ta karo da kai tana a kan ƙasa.
To su mutanen Dibisu gidan Kibiya, wace gobira na, arawa na, bagobawa na, wa'ani iri?
A mu mutanen gidan Kibiya inda gidan Kibiya ta taso da Najeriya ta taso.
Da Najeriya.
Da Najeriya ta taso.
Najeriya wani waje cikin Najeriya.
Da dai Kabe dai mun ka taso.
Da wajen da jihar Kebbi.
Da jihar Kebbi.
Cikin ƙasar Kebbi.
Eh, can cikin ƙasar Kebbi, to da can asalin gidan Kibiya ya taso. Dan wanda a tushen gidan Kibiya, din ba gai shi a tushen gidan Kibiya.
Shi ya kawo garin.
Ya kawo garin. Dan bisa icce na shi ke.
Din ba gai.
Eh, din ba gai. Bisa icce na shi a kwana, in ɗano gari to bisa ita can nan da aka kwana.
To da can ƙasar Kebbi da ya taso ka gangarowa na ya taho ko?
Gangarowa na ya je zaka nan sai ya taho ya huce ka sakkwato. wato ya shigo illela har ya zaka kwanni da ya zaka kwanni da ya tawo don ni ta sawata na yawo da ittanya nan ittanya da kwana bisa gare ta to da ya tawo zai huta to sai da ne da ittanya na sai tsaya da ya tsaya sai ce to shi yau ya kawo gidan kibiya na tsaya nan ka ji muhawarar abin da ka ci gidan kibiya
to da ya tawo shi da ya zaka ko da jama'a ya tawo
iyali ne shi da mata ta yana to da ya shi
babu wasu mutane sun ka goyo
eh babu wasu mutane da gare sai iyali ne
to yanzu shi wannan gari ni Allah ni abin da mutane kai kasuwanci noma kiyo mi mutane kai
yanzu munan gidan kibiya abin da mutane kai noma na kasuwanci da shi dela ake
muna musan kamar su shi wannan gari Allah ko wani abu wanda a gare wanda shi ka takama da shi wanda ko ina ba a samu ne in ba nan gare an ka zo
amma abin da muka takama da shi mu an kibiyan nan ta ni ce ma zakwan lokaci na don ko matan gidan kibiya ya Haruna Mamba an in tace yau ka bata mare sace sai ta yanke ka ko sai ta yanke ka to yanzu zakwan lokaci na yanzu da musulunci ya shigo duk mutanen gidan kibiya duka an kazan musulunci ya ratsa gidan kibiya shi yasa har ga yanzu ko mina na sai dai mu masu al'ada nan take bin kiba ita kan ba a yabaranta
yanzu kibau din akwai su suna aiki har yanzu ko kuma babu kibau din illa da suna na daya
ga gobe kiba ne Haruna Mamba kwa har gobe akwai su
akwai su kiba
ko gobe akwai su kiba din
amma dai an bar hal ba su ajjana suke ana
kaman an bar hal ba su yan kaga kibiyan nan ne yan kaga an tahi sai kamar ran sallah a taiwa da sarki in yayyo hawa a zo a sha mai baka amma da mu ta so makakani da wai duk kibiyo ne da gani ko doshi karkashin sarakuwa na nasu karkashin sarki da suke duk abinda suka bukata suka ce sarki shi yi musu da gudu na sarki da yi musu
to yi wannan
kuma zuwan mun ga sarki namu Allah shi mai albarka don dai duk al'adodi an ga ce shi na harkar bisa ga gidan kibiya shina yi
to yanzu muna yi musan wannan gari ne a matsala ta ko ta matsala wanda kuke fama da ita
yanzu mun ban da matsaloli dai gudana yanzu saboda harkokin da aka yi na yanzu an bar su
harkokin wani
kamar namu na gado hakan ga
na tsaye-tsaye
na tsaye-tsaye yanzu shi sukan shi kibiya dole na yanzu
shi an matsala ku
shi amma dole in ta kai ne kibiya dole sai yayi sai an yi wannan harkokin na tsaye-tsaye shi sai an yi wannan harkokin na tsaye
masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shiri mai suna da dangari daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma ni Haruna Mamman Bako ne na shirin kuma na gabatar daga nan gidan Radio Ndiya FM na birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar sai ci muku sai wani karon idan fa Allah ya yarda
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.